mutum Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanku da wannan la'asariyar ta yau Lahadi, wanda ta yi daidai da 17 ga watan Oktoba shekara ta 2021 miladiya. Inda yanzu haka agogonmu a nan gundumar Colombia ke cewa karfe 11 na safe. Yusuf Aliyu Harande ke jan ragamar shirin tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aikinmu. Amma kamun ku ji abinda muke tafa da su, bari mu fara muku da kanin labarai.
Yayin da 'yan tsiranin Afirka da dama ke bi da tekun Baharum ta kan jiragen ruwan roba marasa nauyi, wani karamin jirgin sama da ke kan teku yana sa ido sosai kan kokarinsa na isa Turai. Akalla mutane 8 ne suka mutu, yayin da ake fargabar wasu 12 sun bace bayan da ruwan sama kamar da bakin kwarya a jihar Kerala da ke kudancin India. Aka kuma za ku ji cewa ɗan majalisar Birtaniya da ya mutu ranar Juma'a bayan da aka caccaka masa wuka. 'Yan sanda na cewa harin ta'addanci ne.
Kanin labaran da muke tafa da su kenan, sai a biyo mu sannu a hankali don jin cikakken shirin. A taskar rahotanni kuwa, za a ji yadda jam'iyyar APC ta rabe gida biyu a jihar Kano.
Ai su za su zo su tattauna da mu, mu ai kofin abu da take da masu dawo tsarin mu. Tunda mu ne akan tsari, ai su ba shugabanni bane. Abinda baka da shugabanci na maza ba?
Kasafin kuɗin ƙasa na bana a Najeriya yana ci gaba da ɗaukar hankali.
Gaskiya waɗannan makudan kuɗaɗe da aka ware na fadar shugaban ƙasa na cin abincin jin daɗi da sauransu a lokacin da talakawa suke tafa mana mutuwa.
Kaɗan daga cikin rahotanni da muke tafa da su kenan, sai a biyo mu cikin shirin. Bayan nan kuma muna tafi da shirin matasa a duniyar gizo, wanda Shamsiya Hamza Ibrahim ta shirya kuma za ta gabatar. Amma dukkanin waɗannan su zo muku sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an yi lafiya ga labaran duniya. Yayin da 'yan tsiranin Afirka da dama ke bi ta tekun Baharum ta kan jiragen ruwan roba marasa nauyi, wani karamin jirgin sama da ke kan teku sama da kafa 1,000 yana sa ido sosai kan kokarinsa na isa Turan. Jirgin mai injina biyu da ake kira tsuntsun teku, mallakar wata kungiya mai zaman kanta ne ta Jamus Sea Watch, tana da alhakin ajiye bayanan take haƙoƙin ɗan adam da ake yi bakin haure a cikin teku, da kuma aikawa da saƙonni ga hukumomin da ke kusa don neman agaji ga waɗanda ke ƙara yin watsi da roƙonsu. A cikin wannan rana ta Oktoba da hadari ya mamaye, ruwan sama na ƙara jefa jiragen ruwan da aka caka fiye da kima cikin hadari. Kusan mutane 23,000 ne suka mutu ko suka ɓace a tekun Baharum yayin da suke ƙoƙarin isa Turai tun shekarar 2014, a cewar hukumar hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya. Akalla mutane 8 ne suka mutu, yayin da ake fargabar wasu 12 sun ɓace bayan samun ruwan sama kamar da bakin kwarya a jihar Kerala da ke kudancin India. Ana ci gaba da ayyukan ceto yau Lahadi bayan samun ruwan sama kamar da bakin kwarya jiya a ƙasar, lamarin da ya haddasa ambaliyar ruwa da zaftarewar ƙasa, in ji kamfanin dillancin labarai na Fresh Truth India PTI. Rundunar bayar da agajin gaggawa ta ƙasa da sojojin India sun tura tawagogi don taimaka ayyukan agaji a cikin gundumomi biyu da suka fama da bala'in, Kottayam da Idukki, inda har yanzu ake fargabar mutane 12 sun ɓace. A jiya Asabar, lokacin da aka fara ruwan sama mai ƙarfi, rahotannin talabijin sun nuna yadda mutane ke ratsa cikin ruwan da ya kai musu ƙirji don kubutar da fasinjoji daga wata motar bas da ta kusa nutsewa cikin ruwan da ya haddasa ambaliya akan hanyoyi. Jami'ai sun ce ruwan sama mai ƙarfin gaske ya ragu, amma suna fargabar adadin waɗanda suka mutu na iya ƙaruwa yayin da ake ci gaba da ayyukan agajin ceto. dan majalisar Birtaniya da ya mutu ranar Juma'a bayan da aka caccaka masa wuka a wata coci. Yan sanda na cewa harin ta'addanci ne. David Ames, mai shekaru 69, memba ne na jam'iyyar Conservative masu ra'ayin mazan jiya, kuma yana wakiltar yankin karamar hukumar Essex ta Ingila. An kai masa hari ne ranar Juma'a yayin da yake ziyartar mazabu a gundumar da ke kudu maso gabashin Birtaniya, inji jami'ai. A cikin wata sanarwa da aka fitar jiya Asabar, rundunar 'yan sandan Metropolitan ta ce yayin da binciken su ke kan matakin farko ta bayyana wani kwakwarin dalili da ke da nasaba da tsauraran ra'ayin Islama. Prime Minister Birtaniya Boris Johnson ya kira Ames ɗaya daga cikin mafi kirki mafi kyawun mutane ko masu sautin ra'ayi a cikin siyasa, kuma ya lura da ƙoƙarinsa na kawo ƙarshen cin zalin dabbobi. Johnson ya ce duk zukatanmu cike suke da kaduwa da baƙin ciki yau na rashin sa David Ames, inji Johnson.
Labaran duniya kashi na farko kenan aka saurara. Kamun mu kai ga kashi na biyu, bari mu kawo muku rahotonmu na farko. A daidai lokacin da jam'iyyar APC ta gudanar da zaɓukanta na gundumomi a duk faɗin ƙasar, zaɓen ya bar baya da ƙura, don kuwa an samu rashin jituwa a wasu jihohi. Sakamakon zaɓen shugaban jam'iyyar APC a jihar Kano ya kai ga tsaga jam'iyyar gida biyu, inda kowane ɓangare ya zaɓi nasa shugaban. Daga birnin Kano ga Mahmud Kwari ɗauke da cikakken rahoto akan yadda zaɓen ya gudana.
Cikin kimanin makonni 2-3 da suka shuɗe ne takaddama ta ɓarke tsakanin masu ruwa da tsaki na jam'iyyar APC a jihar Kano kan batun zaɓen shugabanninta. Bangaren gwamnati da gwamna Abdullahi Umar Ganduje ke jagoranta da kuma bangaren tsohon gwamna Sanata Ibrahim Shekarau da ke samun goyon bayan Sanata Barau Jibril da kuma wasu 'yan majalisar tarayya. Alhaji Abdullahi Abbas kenan yake rantsewa a matsayin shugaban jam'iyyar APC na jihar Kano tsagin gwamna Abdullahi Umar Ganduje. Sai dai gabanin haka bangaren da tsohon gwamnan Kano Malam Ibrahim Shekarau ke yi wa jagoranci sun zaɓa tare da rantsar da Alhaji Ahmad Haruna Zago a matsayin shugaban na jam'iyyar APC a jihar Kano, kuma har ma ya yi jawabi ga magoya baya.
Ina godiya ga Allah Maɗaukin Sarki da Allah ya kawo wannan rana ta 16 ga watan 10 shekara ta 2011, inda aka yi zaɓe a jam'iyyarmu ta APC ko makaci zaɓe ƙarƙashin jagorancin shugabanninmu musamman tsohon gwamnan jihar Kano tsohon Minista Malam Ibrahim Shekarau.
Sai dai gwamnan na Kano Abdullahi Umar Ganduje yana cewa
mu dai mun san nan ne kawai aka yadda da shi, kuma nan ne aka aiko da jami'ai su 7 daga Abuja, suna nan muna tare da su, kuma ba waɗansu jami'ai domin aje a gudanar da zaɓe a wani guri ba. Kuma ai dama can da aka yi ma na unguwanni sun yi irin wannan wasan kwaikwayo ɗin, amma ba inda ya kai su. Amma dai muna tabbatar maka tunda dai duka ƴan uwa ne kuma ƴan jam'iyyar APC ne, muna nan muna ta yunkuri domin a samu a daidaita da su.
To amma Honorable Tijjani Abdulkadir Jobe, guda cikin ƴan majalisar tarayya da suka zaɓi Alhaji Ahmad Haruna Zago, ya ce
tattauna ai su za su zo su tattauna da mu ai kofar mu abu da take da masu dawo tsarinmu, tunda mu ne akan tsari, ai su ba shugabanni ba ne, abinda baka da shugabanci na maza ba. Amla kai madan da kake gani ko kuma ku gani mun yi zabe lami lafiya, mun zabe Alhaji Haruna Ahmad Zago wanda da matsohon shugaban jam'iyya ne, ya san jam'iyya, ya san komai.
Da fari dai Sanata Kabiru Ibrahim Gaya na tare da tsagin da ya samar da Haruna Zago a matsayin shugaba kafin daga bisani ya sauya ra'ayi.
An kira ni taro, na je taron, amma ƙarshe abinda na karanta a taron shine a zo ayi wasiƙa zuwa shugaban jam'iyya na ƙasa cewa gwamnatin jihar Kano ba ta yin komai da mu. Na ce musu a'a, mu daure mu yi masalaha, duk abin da zaman lafiya bai bada shi ba, tashi hankali ba zai bada shi. Amma suka ce a rubuta takarda da safe kowa ya zo su hannu. Da safe na yi waya na ce ni na yi shawara ba zan zo na rusa abin da na gina ba.
Yanzu dai ta tabbata cewa jam'iyyar APC a jihar Kano na da shugabanni guda biyu ne, wato Abdullahi Abbas da kuma Ahmadu Haruna Zago. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Colombia. Yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu.
Yau masu kada ƙuri'a a zaben majalisar dokokin Iraki a farkon wannan watan ya kai kashi 43 cikin 100. Hukumar zaben ta faɗi da yammacin jiya Asabar. Kaɗan daga sakamakon farko amma ya yi ƙasa da haka a zaben da ya gabata a shekarar 2018. Sama da mutane miliyan 9.6 ne suka kada ƙuri'unsu a zaben da aka yi ranar 10 ga watan Oktoba, in ji hukumar. Babban malamin Shi'a Murtada Al-Sadiq ya ce aikin da ya gudanar ya samu mafi yawan kujerun majalisar. Yana mai cewa ba zai kalubalanci sakamakon ba. A baya dai hukumar zaɓe ta faɗi ranar 10 ga watan Oktoba cewa yawan waɗanda suka fito zaɓen ya kai kashi 41 cikin 100 a sakamakon farko. A zaɓen da ya gabata a shekarar 2018, jimillar waɗanda suka fito sun kai kashi 44.5 cikin 100. Akalla jam'iyyu 167 da 'yan takara sama da 3,200 ke fafatawa kan kujeru 329 na majalisar, a cewar hukumar zaben. Daga ƙarshe, a tsibirin Cabo Verde da ke yammacin nahiyar Afirka na ɗaya daga cikin dimokuraɗiyya mafi ƙarko a nahiyar, yau Lahadi aka kaɗa ƙuri'a don zaɓen sabon shugaban da za a ɗora masa alhakin daidaita tattalin arziki da bunƙasa yawon buɗe ido bayan ɓarkewar annobar COVID-19. 'Yan takara 7 ne ke fafata mai gurbin wanda wa'adinsa ya ƙare, George Carlo Fonseca, amma guda 2 ne kawai ake ganin za su fafata. Carlos Vega daga Fonseca mai matsakaicin ra'ayi na jam'iyyar Movement for Democracy da Jose Maria Nerves na jam'iyyar masu ra'ayin mazan jiya ta African Party of the Independence of Cabo Verde. Baki ɗaya 'yan takarar tsaffin firaministoci ne. Vega, mai shekaru 72 a duniya, ya yi aiki daga 1991 zuwa shekarar 2000. The Nerves, mai shekaru 61 daga 2001 zuwa shekarar 2016. Bacin tattalin arziki shine babba. Rufe iyakoki yayin barkewar annoba ya yanke zuwa bakin teku da tsaunuka na Cape Verde ga masu yawon buɗe ido, wanda ke haifar da kuma baya ga haɓakar tattalin arzikin cikin gida da kashi 14 cikin 100 a 2020. Ana sa ran zai dawo da kusan kashi 6 cikin 100 a wannan shekara. Tun samun 'yancin kai daga Portugal a shekarar 1975, akwai shugabanni biyu kowanne daga jam'iyyun ƙasar biyu. Ana gudanar da zaɓen shugaban ƙasa na demokaraɗiyya tun 1991.
Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Colombia. Yanzu bari mu kawo muku sauran rahotanni. Wata sanarwa da ke ɗauke da sa hannun Kola Wale Oluwadare, wanda yake zama jami'in ƙungiyar Saraf, wacce take kare haƙƙin bil'adama da tattalin arziki, inda take cewa ƙungiyar za ta gurfanar da shugaba Muhammadu Buhari a gaban kuliya idan har bai rage adadin maƙudan miliyoyin kuɗaɗe da suka kai naira biliyan 26 wanda ya ware ga fadar Asorok na kasafin kuɗi na 2022. Amma ɓangare ɗaya kuwa, batun ya ɗauki hankalin ƙwararru fannin shari'a, tattalin arziki da ma 'yan siyasa. Har wasu daga ciki suna cewar su ma za su gurfanar da wannan ƙungiyar, wanda suke ganin cewar ba ta da hurumi na wannan aiki da take ƙoƙarin yi. Wakilarmu a Majalisar Dokokin Najeriya, Madina Dauda, ta aiko muna da ƙarin bayani.
Ƙungiyar Serap ta yi wannan barazanar ne bayan ta yi nazarin kasafin kuɗin fadar shugaban ƙasa a cikin kundin kasafin kuɗin baɗi da shugaban ƙasa ya gabatarwa a haɗaɗɗiyar majalisar dokoki. A cikin kasafin, shugaban ƙasa ya ware naira biliyan 26 domin gina wani reshe a cikin asibitin fadar, kuɗaɗen tafiye-tafiye na cikin gida da waje, abinci da kuma allowance na ma'aikatan fadar Asorok. Shugaban ƙungiyar Sislak, wacce take sa ido a harkokin gudanar da mulki, Awal Musa Raf Sanjani ya ce akwai abin dubawa a bayanan Serap.
Mun goyi bayan wannan kungiya ta Serap akan cewa dole ne kasafin kudin kasa ya zamanto ana yin shi ne akan gaskiya da adalci da kuma cigaban kasa da kuma tausayawa ƴan kasa, saboda haka gaskiya waɗannan makudan kudade da aka ware na gaba da shugaban kasa na cin abincin jin daɗi da sauransu a lokacin da talakawa suke tafaman mutuwa, suke tafama da rashin abin da za su ci su sha, kuma tattalin arzikin ƙasa ya riga yayi ƙasa an jefa ta cikin bala'in bashi da kunci, tattalin arzikin ƙasar mu ba shi da ƙarfin da zai iya daukan irin waɗannan albazarmanci da ake yi.
Amma kwararre a fannin tattalin arziki Kasim Kurfi ya ce shi bai ga wani abin ta da jijiyar wuya ba.
Ba laifi bane ba shugaban ƙasa ya ware kuɗi yayi budget da wato fada shugaban ƙasa. Waɗanda suka san abin da yake zuwa yana dawa, fada shugaban ƙasa tana ɗauka abubuwa da yawa. Duk sauran bakin da ake na ƙasashen waje da suke zuwa a fadar shugaban ƙasa da hidimar da ake masu da duk wannan badala da ake masu duk daga cikin wannan budget ne. So saboda haka ba laifi bane.
Shi kuwa tsohon sakataren jam'iyyar AD ta ƙasa Abdullahi Garba Gombe ya tsokaci akan batun
ana maganar demokradiya, to kowa ana bashi ƴancin sa, amma kuma duk inda aka baka ƴancin ka bai baka daman kuma ka wuce gona da iri ba. Hujjar sun ba wata mai ƙarfi bane. Dalili kuwa shine shi budget na kasan an yi shi ana duba kowane fanni, kuma ba mutum ɗaya ne ke zauna ya budget din nan ba. Yanzu mutumin da kace za ka yi kara saboda biliyan 26, to ina gaya maka yau ka je ka bincika fire service kawai a America budget din su yafi biliyan kusan 100. Amma bai kamata wata kungiya ta fito ta ce in ta ce za ta je mu muna shirye za mu je mu jona su a kotu sai mu je mu ga waye ne mai gaskiya, su ne da gaskiya ko kuma waɗanda ƴan Najeriya mu da muke so a mana aikin da muke so ne masu gaskiya.
Amma ga kwararre a faddin kundin tsarin mulkin ƙasa barista Dr. Mai Nasara Umar ya ce batun kasafin kuɗin ƙasa ba hurumin kungiyar Sarar ba ne, majalisar dokokin ƙasar kaɗai ce yake iya takawa shugaban ƙasa birki.
Akwai wakilai da suka fito daga kowace mazaba a ƙasar nan, su ne suka haɗu su ne ƴan majalisa, suke da hurumin cewa mu rage ko mu ƙara ko mu soke ko mu hana abin da ya shafi kasafin kuɗi. Amma ba wata kungiya daban wadda take a waje ba, ba su da wani hurumi akan wannan magana, ba aikin su bane ba. To aina ɗaya ba amma kai ga amma amince da kasafin kuɗin ba, wai ta kanta majalisar tarayya ma bata fara muhawara akan maganar kuɗin ba. Saboda haka kowane memba na wannan kungiya sai amfani da wakilin shi, sai wakilan jama'a din suke da hurumi da za su yi magana.
Abin jira a gani shine yadda za ta kaya bayan majalisar ƙasa ta kammala aiki akan kasafin kuɗin na baɗi wanda ya kama naira trillion 16.39, kuma shine mafi girma a tarihin kasar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To baga Nigeria, bari mu leƙa jamhuriyar Niger, inda a yau wata kungiya mai zaman kanta tare da haɗin gwiwar Swiss Contact suka kaddamar da kamfe na wayar da kan matasa a game da muhimmancin kafa kamfanoni masu zaman kansu don haɓaka masana'antu, wanda hakan zai kawo babbar gudunmawa ga ci gaban tattalin arzikin ƙasa. Wakilinmu a birnin Yamaye, Sule Mummuni Barma, ya halarci taron ga kuma rahoto da ya haɗa muna.
Da wata muhawarar bayanar jama'a ta shirya ne a cibiyar kasuwanci ta ƙasa, wato Chamber de Commerce, kungiyar Darul Mar'a ta kaddamar da wannan kamfe mai hangen cusawa matasa kwaɗayin buɗe kamfanoni da masana'antu, ta yadda za su samu damar ba da gudunmuwa wajen magance matsalar zaman kashe wando. Yar majalisar dokokin ƙasa Nana Jubi Haruna Mati ita ce shugabar wannan kungiya.
Shi ne tsari na farko da muka zo da shi da za mu ba matasa gudunmuwa don yin aikin kamfanoni da masana'antu, ba saboda komai ba, saboda a matsayinsu na matasa in Niger su kawo gudunmuwarsu dangance da tattalin arzikin ƙasa.
Haka kuma ƙwararrun da suka gabatar da lacca a wannan zama sun baje wa matasa dabarun tafiyar da ayyukan kamfanoni da masana'antu. A nan Darul Mar'a na fatan ganin matasa sun lakanci abubuwan da za su taimaka harkoki su kankama cikin ɗan ƙanƙanin lokaci.
in kai matashi ne dan Niger matsuwa kai aiki da wannan tsarin abin da muke so mu ba mu matasa shine cewa makami ingantacce wanda in Allah ya yarda in sun yi aiki da shi za a ga canjin yanayi dangance da irin talauci ko rashin aiki da matasa suke ciki a Niger
shekaru akalla 10 kenan da wannan kungiya ta fara gudanar da ayyukan horar da mata da matasa sana'o'in hannu a jihohin Yamai da Maradi da dama daga cikin irin waɗannan mutane sun kafa masana'antun da tuni suke tsaye da kafafunsu.
Sunana dai Maimuna Garba, ni ce promotrice ta entreprise Mafari. Mafari ita dai kama entreprise ce inda muke koya ma mutane ayyukan hannu ɓangaren sabunai, mayuka, su sabon liquid, gel hydroalcoholic da sauransu. Dama ina da burin farar da Allah ya sa ni ma na iya zan taimaka ma wa'ansu mutane su koya Allah da ikon shi cikin kananan lokaci. Ya sana dauki yar guda hudu, akwai ɗan college, akwai albasa zuwa ecole ba da suke nan ga samu wani abu karkashin aikin da muke yi banda taimakon da muke nan ga yima yara hallau akwai resource matar premier na kasan mu wanda bamu san da su ba mun san dai zo gare la aya mu za a ci ashe ana iya sabuni da ita gishiri mu dai mun san shi cikin miya ashe ana iya sabuni da shi ai wanka kenan abun alfahari ne gare mu
sama da kashi 60 daga cikin 100 na yawan jama'ar Niger duk matasa ne saboda haka Darul Mar'a da abokan hulɗar ta irin Susis Contact suka kulli aniyar ci gaba da tsara irin wannan muhawara ta fadakarwa a nan Yamai da sauran sassan kasa dan ganin matasa sun ƙara fahimtar muhimmancin sana'o'in hannu a wannan lokaci da kasashe masu tasowa ke kokarin samarwa kansu madogara. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Sauraro assalamu alaikum, barkamu da warhaka, sannunmu da arzikin sake kasancewa tare cikin shirin matasa a duniyar gizo, shirin da ke yin duba kan duk wasu batutuwa da suka shafi mu'amalar matasa da kafafen yanar gizo a wannan zamani. Sunana Shamsiya Hamza Ibrahim, jagorar shirin. Makon nan mai karewa ne kungiyar daliban ilimin kimiyyar na'ura mai kwakwalwa a Najeriya, wato NASCO, tare da haɗin gwiwar hukumomi da kamfanonin harkokin kuɗi na fasahar zamani irin su FSI da NIPS da dai sauransu, suka gudanar da wani taro na kwanaki biyu da ya haɗa matasa masu basirar ilimin kwamfuta daga manyan makarantu a ƙasar don ba su damar baje fasahar su. Ga dai shugaban hukumar bunƙasa ilimin fasahar sadarwa ta ƙasar, NITDA, Kashifu Inuwa Abdullahi, da ƙarin bayani kan taron.
To, na gode Shamsiya. So, wannan taro da aka yi taro ne na 'yan makaranta wanda suke karantar computer science, wato ilimin na'ura mai kwakwalwa, wanda kuma taken taron shine ya za a yi a haɗa kan mutane su yi amfani da fasahar zamani wajen ƙirƙiro abubuwa na musamman da kuma a taimaka a samo ci gaba na productivity, wato aiki da ake a rinka yi mai kyau. Taro ne da aka haɗa su wayannan 'yan makaranta wanda kuma za a yi challenging ɗinsu a ce musu su zo da wani solution, dabaru na amfani da na'ura mai kwakwalwa da za ta taimaka ƙasar mu a fito da wasu sababbin hanyoyi na yin da za a bunƙasa ayyuka, a rinka yin aiki da sauƙi da kuma ba tare da an ɓatar da kuɗi sosai ba.
To, da yake matasa su ne kashin duk wata al'umma musamman ma ta fannin cigaba, shin wanda irin gudunmawa matasa su bayar wajen samar da ci gaba na fasahar zamani?
To, ita fasahar zamani gabaki ɗaya wani ilimi ne wanda na matasa ne. Shi yasa za ki ga yanzu yaro in kika ba shi wayarki za ki ga zai iya buɗewa ya yi abu ba tare da an koya masa ba. Sannan duniyar nan da muke ciki yanzu komai ilimin fasahar zamani shi yake gudanar da komai. So, wannan wani dama ce da su matasa ya kamata su yi amfani da ita mata su kirkiro hanyoyi da za su amfani da fasahar zamani wajen kawowa ci gaba a ƙasa, wajen kawowa ayyukan yi, da kuma ya taimaka musu inda su ma za su samu mutum ya kirkiro wani kamfani nasa da zai aiki har ma ya ebi wasu sumar aiki. In kika duba irin su Bill Gates, irin su Mark Zuckerberg, duk da haka suka fara. Sun fara da kirkiro wani manhaja ne karama, yawancin su ko a garejin mota suka fara, daga haka abin ya girma ya zama babba. So shine muke so waɗannan ɗalibai tun suna makaranta su fara irin tunanin nan, su fara kirkiro abu. Sai kiga mutum kafin ya gama makaranta ya riga ya kirkiro abin da zai yi ya zo ya girma ya yi wa al'umma amfani, ko ma duniya gabaki ɗaya su amfana da wannan ilimi.
Wani gudunmawa a hukumar ku za ku bayar wajen cigaban wannan fanni?
To hukumar mu muna da gudunmawa daban-daban, wanda kamar yadda na yi bayani akwai kamar HIFE, wani gudunmawa ce da muka fito da ita, wanda muke so mu je mu jami'o'i mu kafa wasu cibiyoyi inda matasa masu irin tunani za su zo, sai mu taimaka musu wannan tunanin nasu a canja shi daga tunani ya koma wani abu da zai yi amfani, abinda wani zai iya zuwa ni da ke za mu ba da kuɗi don mu yi amfani da wannan tunanin nasu. So wannan zai taimaka musu ya saita tunaninsu tun suna makaranta, su kirkiro kamfaninsu, su kirkiro wasu manhajoji da mutane za su biya kuɗi su yi amfani da shi. Sannan akwai gudunmawa da muke bayarwa na scholarship, akwai gudunmawa da muke bayarwa na mu ma taimaka musu da kuɗaɗe da su yi amfani da su wajen wannan canja tunanin nasu zuwa wani abu da ba yi amfani da shi na manhaja.
Daga ƙarshe ka yi batu a cikin jawabin ka cewa mata ana barin su a baya, musamman ma a wannan fanni na ci gaban a fasahar zamani. Shin wanda irin gudunmawa kake ganin mata ma za su iya takawa idan aka tafi tare da su?
To kamar mata suna da matukar mahimmanci a wannan tafiya. Muna da tsare-tsare daban na musamman wanda is focused akan mata kawai, na mata ne. Muna da initiative da muke kira Women in ITs, muna da initiative da muke yi for women journalists, wanda za a yi wa mata horaswa na musamman yanda za su yi amfani da na'ura mai kwakwalwa wajen bunƙasa ayyukansu na yau da kullum, wajen samun a kansu sana'a wanda za su yi a gidansu ba tare da sai sun ma fita sun je wani guba, da kuma horaswa na musamman yanda za su yi amfani da fasahar zamani wajen bunƙasa kasuwancinsu a gida. Yanzu za ki ga ana kasuwanci da yawa online, mata suna gidansu za su iya sana'o'i, mutane daga gurare daban-daban su yi abubuwansu, su biya kuɗi ta banki su tura musu ba tare da sai sun je gunba.
Madalla Kashifu Inuwa Abdullahi kenan, shugaban hukumar bunƙasa ilimin fasahar sadarwa a Najeriya, wato NIDDA. Kamar yadda ya yi bayani, gwamnatin tarayyar Najeriya dai ta jaddada aniyarta na aiwatar da manufofi da shirye-shirye waɗanda za su inganta kasuwanci na fasahar zamani da bunƙasa ƙananan sana'o'i a tsakanin matasa. To a nan dai shirin zai dakata a wannan makon, sai na gaba da yardan Allah za a ji mu ɗauke da ci gaban shirin, inda za a ji wasu daga cikin matasan da suka halarci wannan taro da kuma ire-iren abubuwan da suka kirkiro. Kazalika shirin ya tattauna da Hajiya Binta Mustapha, ɗaya daga cikin waɗanda suka yi alƙalanci a ababen da matasa ɗaliban suka kirkiro. Yanzu a madadin hukuma da ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Shamsiyya Hamza Ibrahim ke mana fatan alheri. Bi salam.
Masu sauraro, baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe da sanyin safiyarku, kimanin karfe 6 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, karfe 5 kenan agogon GMT da Ghana, za ku ji sauran abokan aikinmu dauke da wasu rahotanni. Kada kuma ku manta za ku iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafinmu na voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Haka zalika za ku yi bibiyar shafukanmu na yanar gizo, Facebook, Twitter da Instagram, don samun labarai da ɗumaɗuminsu. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Sarfilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin, sai wanda ya daidaita mana sauti Leonard Sahili, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Bis salam.